大哥，
美味啊！
三三三如此啊你。ya kawo wannan to idan har aka ce kuma kullun zaka bar mai san zuciya yayi abin da yake kuma yayi barazanar da yake yi to duk kasashen Afirka ba za su zauna lafiya ba
ni ina ganin ECOWAS har yanzu bata dauki matakan da ke bullewa ba kamata yayi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi
an yi irin waɗannan abubuwa misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan kuma aka kamo shugaban kasar kuma ECOWAS ta fito da shi kuma tai abin da yayi a wannan
babu yadda za a yi a je kasar Yamai a je garin Yamai a yi yaki ba tare da talakawa farar hulla sun dandana kudar su ba ba ma magana Yamai ba har da jihohin Najeriya sai sun dandana kudar su
gata ne ECOWAS take yi wa al'umman Niger domin tabbatar da cewa lalle duk wanda ya aikata ba daidai ba zai gaba ba saboda haka yaran da soja yake ci dole soja ije timar wannan yaran dan a zauna lafiya
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sajewa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya bisa ga dukkan alamu ziyarar nan da kungiyar malaman islama suka kai a birnin Niamey inda suka hadu da shugaban kungiyar sojojin da suka juya mulki a kasar wato general Abdulrahman Chiani ta yi mai domin kuwa a ƙarshen ziyarar an ba da sanarwa da kuma alamomin da ke nuna cewa yanzu su shugabannin sojojin Niger din sun nuna alama a shirye suke zauna su tattauna da shugabannin kungiyar kasashen na Afirka ta yamma na tattalin arziki wato shugabannin hukumar ECOWAS wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da su sojojin Niger din suke bayyana kudurinsu na cewa za su gurfanar da tsohon shugaban da suka hambara Mohamed Bazoum a gaban shari'a domin su caje shi ko kuma su tumce shi da yawa ita Niger zagon kasa shi da makarabansa da waɗanda suke cikin Niger din da waɗanda suke wajenta to tunda wannan zaman da malaman suka yi da su shugabannin sojojin ba wai yana nufin an zo ƙarshen wannan al'amari ba ga dukkan alamu za a ci gaba da tattaunawa tsakanin Niger din da ita ECOWAS din to me mutane suke cewa ne game da wannan al'amari na Niger
Dr. Manzo Abubakar babban mashawarci na Prime Minister din Niger Malam Ahmadu Muhammadu kawai dai wannan abu ni dai abin nake gani in ma da akwai cin amana da akwai rinin hankali wallahi mu ba mu Niger ba duniya ce ba za ta yarda da wannan abu ai hatara dan saboda ita hasuma ba san ba inda ta fara inda za ta kare a mai da ma shugaban kasa Muhammadu Bazoum mulkin shi a hannun shi mu zo mu ma juna gafara kawai abin nake kira kenan
sunana Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'atu Izaratul Bid'a wai kamata sunna
wayannan kasashe namu ta ECOWAS da shugabanta Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabanni na wannan nahiya cewa yaki ba shine abin da ake nema ba idan aka samu dambaruwa da rigingimu da tashin hankali irin wannan sulhu shine mafita wannan kasa ta Niger da Najeriya muna da makwabtaka muna da tarihi na zaman lafiya mutanen Niger suna girmama shugabannin Najeriya mutanen Najeriya suna girmama shugabannin Niger
haka ne to mu ma za mu ci gaba da duba wannan al'amari na Niger din a wannan kashi na biyu na muhawara da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Kaya ya shirya mana da sanannen dan jaridan nan mai sharhi kan al'amarin yau da kullun na Najeriya da duniya baki ɗaya wato Shu'abu Mungadi wanda baya son a yi yaƙi da Niger da kuma hamshakin ɗan kasuwa Jibrin Zakari wanda shi so yake a yi amfani da ƙarfi in takama domin warware wannan matsala ta juyin mulki a Afirka yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da cewa me yasa a farko su shugabannin sojan Niger din suka ƙi su hadu da tawagar sulhu ta sarkin musulmi da General Abdulsalam Abubakar da aka fara aikawa can farko sannan za a ce Tinubu da shugabannin ECOWAS sun zarbabi wajen saurin kawo magana amfani da ƙarfi kan Niger kafin su yi magana sulhu ta wasu hanyoyi daban ba da bayan haka wani darasi za a koya daga matakin da ECOWAS ta taɓa ɗauka a Cote d'Ivoire lokacin da ake rikici da tsohon shugaban wannan ƙasar Laurent Gbagbo wannan abu ne da za a yi aikatar da shi a kan Niger ɗin duk wannan abubuwan suna cikin abubuwan da za mu taɓa a wannan kashi na muhawara da muke kan juyin mulkin Niger
kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba domin sai da aka bayi barazana sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar kuma ga lokacin da aka tura su mu ɗan jarida mun ga kuskure da yawa domin mun san yana da kyau ko da za a tura su a hada su da wato wasu ƙwararrun ma'aikatan diplomasiya waɗanda suka kware wajen irin wannan harkoki na yin sulhu. Su ga nasu mutunci ga kima su, sannan ga ƙwararru kuma waɗanda su nan suka koya nan suka goge wajen tattaunawa da samar da sulhu. To ba a yi wannan ba sai aka tura su su kadai. Kuma an yi wannan an gama sun dawo ba su gaya ma 'yan Najeriya me suka cimma ba. Ba wani bayanin da suka yi balle mu ce Alhaji Ibrahim ya ji bayanin abin da ya wakana tsakanin sarkin musulmi da Abdulsalam Abubakar da su masu juyin mulki. Gwamnatin ECOWAS ba ta faɗa ba, su kuma ba su faɗa ba. Ni ina ganin ECOWAS har yanzu ba ta ɗauki matakan da ke ɓullewa ba. Kamata ya yi wannan sulhun ba wai ma ba a ma fara ba balle a ce an gaji da shi. Kamata ya a dage ana sulhu. Bari in gaya ma Alhaji Ibrahim wani abu. Yau idan da za a ƙyale sojojin nan a rarrashe su su faɗi yaushe suke so su miƙa mulki ga farahullah. Ba mamaki kila a kai yarjejeniya cewa bayan wata shida za su dawo da mulki. Amma ina tabbatar ma in aka ce a yi yaƙi da su ba a san sanda yaƙi zai ƙarewa ba har a sake yin wani zaɓe har Nijar ta dawo kan demokaradiyya. Saboda haka abin da ka iya ƙarewa wata shida to ba mamaki ya kai shekaru da yawa bai ƙare ba saboda an sa bakin wuta ciki kuma ba a san ƙarewar shi ba. Saboda da Nijar da ƙawayenta duka za su shigo cikin wannan yaƙi. Kuma kamar yadda ya ce ba haka ba ne, babu yadda za a yi a je ƙasar Yamai, a je garin Yamai a yi yaƙi ba tare da talakawa farahulla sun ɗanɗana kuɗarsu ba, ba ma magana Yamai ba, har da jihohin Najeriya sai sun ɗanɗana kuɗarsu.
Yawwa Shehu mun gadi, bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar, ka ji irin fargaba da masu ra'ayi irin na Shehu Mungadi ke yi kan cewa matukar ba dai diplomasiya ba, indai yaƙi za a yi to ba a san iya wanda lamarin nan zai iya shafa ya jefa rayuwar jama'a cikin hatsari ba.
Kamar yadda yake magana, hakika yaƙi kamar anoba ne ko kuma wani iftila'i ko bala'i wanda muna neman tsari da shi, kuma ba a fatansa kuma ba a nemansa. Amma abin da nake so ya fahimta shi ne a yanzu an ci gaban da kai da kan da ke zaune an yi irin waɗannan abubuwa. Misali a cikin ƙasar Cote d'Ivoire an yi wannan wadda babu wanda zai ce maka ga an kashe mutane kaza kuma aka kamo shugaban ƙasar kuma aka wasu ta fito da shi kuma ta yi abin da ya yi a wannan. Sannan a ƙasashen
labarin Loren
Bago nake faɗa ma. Kaga wannan wani misali ne wanda zai kawar tunanin cewar wai mutanen Najeriya ɓangaren ƙasa ta inda suka yi bodarin da Nijar zai shafe su ko wani abu zai shafe su, wannan babu wannan a cikin wannan tsari. Domin yanzu an yi ci gaban da za a yi irin wannan a sauke shugaban ƙasa kuma a fito a kamo shugaban ƙasar a kawo shi a hukunta shi. Akasarin mutanen da suke state ɗin ko ƙasar ba su ma san abin da yake faruwa ba. Babban abin haushi da reni irin na sojojin da suka yi wannan ta'asa, babu wani kalma da soja ya fito ko shugaban juyin mulkin ya fito ya yi bayani cewar sun tabbatar da cewar juyin mulki ba abu ne mai kyau ba, amma sun yi alkawari za su gyara kurakurai da aka samu a Nijar. Misalin rashin kaza da kaza su lissafo, amma sun yi wa 'yan Nijar su kwantar da hankalinsu, 'yan siyasa su kwantar da hankalinsu za su dawo da mulkin farar hula lokaci kaza. Kaga in suka yi wannan duk mutanen Afirka za su zama convinced, za su yarda cewar akwai laifi ba san zuciya ba, akwai gazawa ba wadda gwamnatin farar hula ta yi wadda shi ne dalilin da isa aka yi wannan juyin mulki. To cikin biyun nan babu abu guda ɗaya, saboda haka tsantsar san zuciya ne ya kawo wannan. To idan har aka ce kuma kullum za ka bar mai san zuciya ya yi abin da yake kuma ya yi barazanar da yake yi, to duk ƙasashen Afirka ba za su zauna lafiya ba. Kuma za a ci gaba da irin waɗannan yaƙe-yaƙen, za a ci gaba da irin wannan dashin tsaron, za a ci gaba da irin wannan ta'addancin. Waɗannan state ɗin sauran ƙasashen da suka zama suna mulkin soja, ai har yanzu a cikin tsalin la ilaha illa illah suke. Su sojojin ba su ji daɗin mulkin ba, su 'yan siyasar ƙasar ba su ji daɗin mulkin ba, sannan talakawan ƙasar ba su ji daɗin mulkin ba. Saboda haka gata ne ECOWAS take yi wa al'umman Nijar domin tabbatar da cewar lalle duk wanda ya aikata ba daidai ba zai gaba ba. sannan kuma ba a kawo wani canji, ba a kawo wani dalili ko kuma wani uzuri da zai nuna wa mutanen Nijar cewar bazin ya gana ba. Kaga wannan kamar kawai garkuwa da mutane ne, kamar yadda sauran kasashen duniya suke faɗa, halaltaccen shugaban ƙasa a Nijar shine Muhammad Bazoum.
Yawwa, a Jibrin Zakar dai kafin mu koma wajen shawar mun gadi, waɗannan sojoji kai dai a ganinka sai an yi musu magana da irin harshen da suke ji kenan.
Ai, babu abin da za ka yi wa kuruma sai dai kamar kamar magana da yaran yake ji. Yaran da yake ji kuma ka nuna masa, domin shi kansa kuruma ai alƙalin sa hoje. Don haka babu abin da za ka yi wa sojojin Nijar, domin ba su ma ɗauki mutum ko delegation da mahimmanci ba, ko kuma akwai wata kima da daraja da aka musu aka tura musu manzanni su gabatar da sakon da ECOWAS ta yi. Saboda haka yaran da soja ike ji, dole soja ije imar wannan yaran don a zauna lafiya.
Shagun gadi, ka ji abin da Jibrin Zakar ya faɗa, shi dai yana tunanin sojojin nan idan sulhu ne ba za su je sulhu ba kwata-kwata, ko da wato an yi ta kokarin tura manyan mutane su je su zanta da su.
Wato ina so in gaya ma Alhaji Ibrahim cewa abin da ya faru a Cote d'Ivoire, wato ba sojojin ECOWAS ne suka yi wannan abin da yake cewa an yi ba an kama masu juyin mulki an abin nan ba, wannan aikin Faransa ne kuma kowa ya sani. Sannan waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu, waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu, saboda ganin taɓargazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaraɗiyya. Cameroon ta yi ma demokaraɗiyya karan tsaye sosai, saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake ba, yanzu haka yana asibiti bai da lafiya, amma ɗan shi yake mulki. Demokaraɗiyya ba ta ba da dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba. An kashe shugaban ƙasar Chad, ɗansa ya karɓa. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo, shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki, waɗansu ‘ya’yansu ke mulki a halin yanzu.
To a gaishe ku, to za mu ji aya nan sai rana wato in Allah ya kai mu, inda za mu zo mu karɓi tambayar shin shugabannin ECOWAS ɗin na ƙasashen Afirka suna da tabakin faɗa kuwa idan an zo ga maganar hana juyin mulki? Ba da ba haka, me yasa ita ECOWAS ba ta ɗauki mataki irin wannan da take son ta ɗauka kan Niger akan inda aka yi mulki a can baya ba, irin su Burkina Faso da Guinea da Mali da sauransu? Sannan kuma akwai aya tambaya game da alaƙar da ke tsakanin shugaban Najeriya kuma shugaban ECOWAS ɗin wato Ahmed Bola Tinubu da ƙasar Faransa, shin suna wata ɗatawa ne ko me ya sirrin wannan ɗatawar? Wannan su ne abubuwan da za mu duba in Allah ya kai mu rana. Wato yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Shu'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari haɗe da shi wakilin mu Nasiru Adamu Alhaka da ya shirya muhawara tsakaninsu. A madadin su duka, Aliyu Mustapha Sakkwati ne a Washington. Mun ba ku lafiya.